أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان مساء البركة إن منا بركة دولنا بمشي نرانا لهدي مشكدر الجنة wanda shine daren 24 ga watan Zulqa'ada shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Mai 2026 daga wannan gari na Saba Shagon. Kamar yadda aka faɗi, Malam Sadi ya faɗa, Allah ya saka mishi alkhairi, ni ba bako bane wata gida a Shagon, kuma wasu sun san fuska ɗa, amma malam aron mai shi ne ba ku, kuma ni ma ban taɓa garwala amma ba sai Allah sai ne da kuke ganin shi ma ka nake ganin shi akan mumbari tare da manyan malamai in ma ba dan alfarmu ku bari ma wane ne aran mai san shi ya fi karfi na aran masu kabiru gwagware ba su malar jiro margayi sun shugaba malar balalau haka ina ni dan tafi daga ƙauyen Zaria
a malam ba ga wani
kuma na Allah ya sa ka ran kai wannan zumunci kuma da kai Allah ya biya ka ba shakka ba karaman takakkiya bace birnin ke zuwa na akwai nisa dan ma dai jirgi ne ba ko a jirgi irin wadannan jirage na mu Hausa Allah sai ya kai Allah zai karba mana
amin
to kamar da aka sani munasabar da ta kawo mu munasabar annanmu da ƴan uwa waɗanda suka yi karatu kuma suka sauka alƙur'ani har suka haɗa ciki su aka zo aka taya farin ciki da su da iyayensu da sauran al'umma wannan gari da albarka babu shakka wannan ya kai abin a taya su farin ciki don wani abin mamaki shi ne kamar yadda wani ya faɗa ƙarfi a wajen taron mutanen da suke can arewa ya aka ce Shagamu ko Abeokuta ko Ijebode ko Lagos gani ake kawai wani gari ne kawai na takadarai ƴan bariki wanda suka fashe kayansu daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko yau wata ƴan uwa ta da shi wata ta shaga sai ku ci kara gari ƴan iska
ko ba ba fa ta taba zuwa ko Lagos ko Kaduna ba
dan ce mata ai ko ka ta Qur'ani ma aka zo sauka wato haka mutane suke da wannan misconception ne amma wannan alkhairin da aka dasa a yanzu shi da canza wannan na rashin a ce kullum ana yaye yara malata alqur'ani maza da mata kuma wasu ma daga can arewan aka kawo su
da zamina
wato mu gane shi alqur'ani littafi ne da ko ina kowane zamani kowane irin mutane za su iya karanta shi su fahimce shi haɗa shi shi ne sun ba shi gaskiya kamar da Allah yake cewa laqad yassara al-qur'ana lidh-dhikr
wa laqad yassara al-qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir
Allah madaukin sarki yace wa laqad yassara al-qur'ana lidh-dhikr haqiqa mun sauƙaƙe al-qur'ani dan ambato fa hal min mudakkir babu wani wanda zai ɗauki abin da gaskiya wato Allah yana wa mutane tayi cewa sha'anin alqur'ani da karanta shi da haddace shi da bibiyarsa abu ne mai sauƙi idan ka yarda za ka yi amma wanda bai yarda zai yi ba wanda ya ɗauki wani abu yana ganin ya fiye mishi mutunci ya fiye mai daraja shi ne sai ya zama irin jinsin mutanen Makka waɗanda suke nesanta alqur'ani daga kansu suke kuma cewa a yi nisa da alqur'ani wanda suke cewa la tasmu
wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfihi la'allakum taghlibun
kafaran makka saboda sirri sai da zasu yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi yana tsaye musu da hujjoji Qur'ani yana sauka da bayanai waɗanda suke shiga jikin mutane masu fitra sai manya-manyan kafiran sai suka yi shawara suka ce to za a hana sauraron Qur'ani ne gaba daya shi ne Allah ya bada labari wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi bi la'allakum taghlibun Allah ya ce kuma wanda suka kafarta suka ce kada a saurara wa wannan alqur'ani idan ana karatun alqur'ani ai ta yin hayaniya saboda in ana haka wajibida a ci nasara akan alqur'an da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya riga ya alƙawari sai ya tabbatar da gaskiya sai ya cika addinin sa sai kuma gaskiya ta zama ta mamaye wani abu wanda bai yi jawab saboda haka ya ku al'umma da suke sauraron mu a wannan lokaci musamman mutanen wannan gari na Shagamu da sauran makwabta ba ku da wani bambanci da sauran mutane da suke arewacin Najeriya da sauran garuruwa idan kun tsaya kun yi abin da ya kamata Allah maɗaukakin sarki ya buwace muku malamai da makarantu da waɗanda suke taimakawa wannan harka da kuɗaɗensu da ƙarfinsu
da dabarunsu da iliminsu da abin da ya rage ku kuma ku ba ta ku gudunmuwa wanda za ta zama cewa ta yi augmenting ta cika ƙarfin waccan gudunmuwar da aka bayar sai a wayi gari ka ga cewa al'amarin ya yi kyau sai a wayi gari ka ga cewa an haifar da zara ta makaranta alqur'ani a wannan yanki gabu na shagabu a tsarin alkhairi jama'a wani irin farin ciki yanzu kake jin yake tare da iyayen waɗannan yara biyu waɗanda suka yi hadda din iyayensu maza da mata ka ga yadda suka taru ka ga yadda suke farin ciki ka ga yadda suke fitowa su yi karin kuɗi su yi kyauta suna murna saboda mene saboda ƴaƴansu sun hadda cikin alqur'ani yawa wannan yana maka sharafin da ke cikin alqur'ani babu wani abu da Allah zai baka a duniyar nan da zai kai daraja Allah ya kuwace maka a ce kai ma ka haɗe littafin Allah wato gaba ɗaya saƙon annabta da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine fa yanzu kai ka iya shi gaba ɗaya shi cikin jiki fa sannan kana iya istihbarin sa sannan kana iya karanta shi sannan kana iya maka karantar da wani shi na Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ahadina minan nasi wa khassa Allah yana da tawagarsa da iyalansa a cikin mutane wato waɗanda su ne jama'ar Allah su ne family ɗin Allah su ne mutanen gidan Allah in za a iya cewa haka da Hausa su ne makaranta alƙur'ani su ne waɗanda suka ba alƙur'ani rayuwarsu su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yassare musu al'amarin alƙur'ani da girma to mu sani da cewa al'amarin alƙur'ani babu wanda zai ce shi ya yi girma ko ba shi da lokaci ko shi yanzu ya riga shekaru sun ja wato ba babba ba yawo ba namiji babu mace kowa mai ƙoƙari ya ga menene nasibin da zai samu alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mahir fil qur'ani bil qur'ani ma as-safarati al-kiram al-barra wani irin sa'aran makina Allah ya tabara wani na al-qur'ani mushira na al-kiyama yana tare da manyan mala'iku makusanta Allah as-safara abin da din Allah wato ambasadoji da Allah yake turowa al-kiram masu daraja albarara masu biyayya Allah mala'ikun da suke rako mala'ika jibrilu kawo alqur'ani tunda abinda suke kawo na alqur'ani kai yanzu shi ka iya ranar alkiyama ka tare da shi saboda halin ku yayi daya sai ku yi abuja da shi dama duk da mala'ika duk zai kawo alqur'ani a ai mala'iku suna rako shi ko me Allah yake tsara ma wajen maganar mala'iku suna rako na galabi ruhul amin nan ne
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
الله أكبر. mala'iku suke rako mala'ika da wuri zai kawo alƙur'ani duk da shi ɗin mala'ika ne mai ƙarfi wanda yana iya kifar da ƙasa ɗaya shi kaɗai don Allah yana so ya halakar da ƙasa to shi ake aikowa ya halakar da shi sannan in za a kawo saƙon annabta shi ne jagoran mala'iku da ke kawo saƙon amma kuma kowane saƙo in za a kawo ana haɗo shi da mala'iku ƴan rakiya rundina-rundina ya zo a cikin falalar saukar suratul a'raf cewa da za a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ita sama da mala'iku 600,000 wanda ba su taɓa zuwa ƙasa ba su ne rundunar da suka rako mala'ikar jibril wannan duka saboda kada ma wani taƙadarin aljani ko wani haɗabibin ibritu yayi tunanin zai kawo tangarda game da safa alqur'ani in yaga wannan tsare rundunar sai ne ta kansa waɗannan rundunar su ne al-safaratul kiramil baraba mala'iku jakadun Allah masu karamci masu bin dokokin Allah duk mutumin da ya gwanince alqur'ani bana kiyama yana tare da su a cikin su zai zauna wanda kuma yake karantawa yana iya kokarin shi yana jan baki na jan shi akai a kawo a biya masa bai iya ba a sake malam ya buge shi ko malam ya buge ta wannan fa shi ma yana da lada Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da lada biyu ladan karatun da ladan kuma kokarin juriya babu wanda zai tashi haka nan gaban za ya karanta alqur'ani a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin muminin da ke karanta alqur'ani kamar misalin dan nabiyo ne ga kanshi ga zaki ga albarka ita can dabino wato wannan dan dabino yana da albarka duk jikin shi abubuwa ne masu gina jiki sannan in ka sa al kusa da wurin bakin ku kuwa za ka ji kanshi sannan in ka taura za ka ji zaki gashi baya lalacewa ko a ce ya rube yadda mabbaro ko ai ba take rubewa kaga dabino baya yi ma duk wani yana cikin wato hasken da ke cikin wannan kwadance da Annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ba abincin alqur'ani bai lalacewa ba zai baya tabewa baya rasa albarka a cikin komai da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muminin da baya karanta alqur'ani to kamar shi kuma kamar fulawaci da ta a haka tana da kyan gani amma ba ta da tsawon rai nan da nan za ta faɗi ta rushe ko ka ga tsutsa a ciki ina za ka ɗora ƙasa a baki za ka ji ɗaci na ga muni ya cutar da kanshi ya zama ya nisanci alqur'ani so da ka yi kwa masu albarka wato babu shakka alqur'ani shi ne gatonmu saninsa da sanin ma'anarsa da karanta shi shine alkhairi mafi girma da Allah madaukakin sarki ya saukar ma mutanen Makka sun taba a cikin irin jidalin da suka dinga yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa ba zai zo musu da wani abu na ban mamaki na al'ajabi irin abinda annabi Ibrahim ko annabi Salih ko annabi Musa ko Isa suka gani ba me yasa ba zai kawo ba sai Allah ya ce musu na awalan yakfihim anna
awalan yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun
wai suna cigiyar me yasa ba za a kawo wani abu ba Allah yake awalan yakfihim kin bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim wannan littafi da muka saukar ana karanta musu to ya fi duk wata mu'jiza da aka ba wasu annabawa a cikin shi kuma akwai ababan daukar izina ga mutane da suke son su yi ba wato dukkanin abin da aka baiwa annabawa na mu'jiza Allah bai ba su mu'jiza irin wanda ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani kasance wata mu'jiza ce halida tabbatacciya har abada sauran annabawa da aka ba su mu'jizoji kowane annabi da bayan ya shude abinda yake tare da shi na mu'jiza ce shi wani ba kafin shi ya shude wannan mu'jiza ta riga ta zama gama gari ba kuma a mamakin ta zama abin da aka saba ne kuma annabi Salihu da Allah ya ba shi wannan rawa kuma na qatar lahi wasu ya hada Allah yake cewa idin ba aka ashfaha
wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
mutane annabi Salihu sun tsaye cewa in ya isa yana so ya gwada musu shi annabi Allah ya roki Allah wannan dutse ne ke bakin garin su ya tsaje kuma raquma ta fito sai kuma Allah ya musu haka raquma ta fito kuma ita da musu jarabawa tana shanye ruwa tana kaza tana tarafi ba wannan ne asalin ta ba to amma kun ga yau da gobe sun saba da ita har ma taurin kansu ya kai har sun iya kashi ta kina bin da isin ruwa taurin kansu ya kai a cikin sa akwai mafi tsiya idan ba'a ashqaha yayin da suka aika da mafi tsiya a cikin su yaje ya kashe raqumar dan har sun saba da jikin kama ku ji alqur'ani da ba yau sama da shekara 1400 da aka saba da shi amma har yanzu yana nan sabo har yanzu yana nan da armashin sa har yanzu yayi shi bai wuce ba har yanzu sai dai kai min kaya a cikin shi ka dabi iya ka santa da basaura
alaikum
ba ku qur'ani yake kullun yana nan rabban fariyan yana nan danye sharab ka annaba unzila albariha kai ka ce je aka saba da shi wani lokacin kana karanta makaranta wani waje sai ka ji kamar baka taɓa jin shi ba sai ka ji kamar da kai ake magana yanzu ko da mutanen garin ko da ƴan anguwanku ko da ƴan uwanku sai ka zo kana karanta wani waje ka ji wata sabuwar ma'ana da wata sabuwar fassara ko wani sabon tadabburi ya bujo maka wannan kuma shi ne kai mu ga muhimmanci ga zama ka san abin da kake karantawa ka san ma'anar abin da kake karantawa yan uwa masu albarka alqur'ani balaraban littafi sako ne da Allah ya aiko shi dan a karanta a fahimta kuma a yi aiki to karka take ka tsaya iya kawai karanta doron bakin ka sani baka san me kake karantawa ba ma'ana haka shi baka san sakon da Allah ya aiko gare ni gare ka gare baka san me Allah yake faɗi ba kenan to ta yaya zaka iya yin mu'amala da shi musamman kuma shi sakon alqur'ani yana dauke da wani zubin zance na musamman wanda ba taba gane irin shi ba wato ba zance ne ga magarba zubin larabcin da tsarin zancen da yadda Allah yake yake yin magana da yadda sakonnin suke ko ba a taba ganin sako irin shi mai dadi da armashi da ban mamaki da gajiyawa ba kuma ko wanda yake fahimtar haka sai wanda ya koyi yare irin na alqur'ani shi mai larabci fusa yanzu ku duba ku gani jama'a lauyoyi masu zuwa jami'a su karatun lauya suna cikin yan boko da suka fi kowa iya turanci saboda ai ana musu horo ne akan cewa za su zo su ta rubuce-rubuce da turanci za su zo su tsaya a gaban alƙali su ta surutu saboda haka ba a wasa da koya musu yadda za su kware a wannan fasa saboda aikinsu ya hukunta akwai yawan magana da yawan surutu da ƙoƙarin gamsar da abokin tattaunawa to haka alqur'ani ya sauka da irin wannan zancen mai gamsarwa kaga kana buƙatar ka ji yaran ka ga gane yana gamsarwa ina fata muna gani ba saboda haka daga cikin nasiha da nake yi mana shine duk wanda ba abocin alqur'ani kai kokari ya iya yaran alqur'ani ya san fassara alqur'ani mai girma yadda in yana karantawa zai dinga fahimtar me yake karantawa to mu koma kan wancan hadisi zan sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake karantawa yana ta'ata wato yana kaiwa ya kawo yana rawar baki saboda bai iya ba zan sallallahu alaihi wasallam yake yana da ladabi lokacin da aka fara saukar da alqur'ani mai girma a kasar Makka wasu daga cikin sahabbai sun riga sun yi girma wasu sun wuce shekara 40 wasu sun wuce 50 wasu suna 'yan 20 ko 25 ko 30 wato a kowane age bracket kake akwai wasu sahabbai saurayin ka a lokacin ma suka musulunta kaga kai an haife ka ne a musulunci amma su a lokacin suka musulunta amma fa wannan bai hana su su ce bari su tashi su koyi karatun alqur'ani kowa a cikinsu ya tashi ya nemi nasibinsa na alqur'ani aƙalla mutum ya iya abinda zai yi ibada ci abinda ya shafi sallah
da sauransu. Akalla mutum ya iya gurgudan mafi karancin tajwidin da zai karanta Qur'anin dini. Sai da yana karantawa ba zai dinga yin irin kurakure da ake ce ma Allahul Jalil. Kurakure wanda suke mabayyana wanda ƴan Islamiya ma idan sun ji kana yi sai su daga dariya suna rufe baki. Ka a ga suna dariya. To alal akalli mutum ya tsaya ya koyi irin wannan. Idan Allah ya yi ka samu irin wannan matakin sai ka je mataki na gaba. Kar ka zauna kawai a ce kai ka haƙura da jahilci, ka sallama mishi rayuwarka da yadda ya ga dama da kai. A yana jin dukkan manan ba wanda yake haƙura ya ce ya sallama ma talauci rayuwarsa ba abinda zai tashi nema na abu shi. Kawai yana jiran talauci in ya ga dama ya kashe shi, in ya ga dama ya tausaya ka ya rabu da shi ba wanda yake haƙura. Wadda kai za ka yi wa jahilci irin wannan sallamawa da ce kai ka ƙyale kai ka haƙura. Jahilci ga daga ka ɗe da ka ga dama ka yi ne. Ka ga dama ka taushe ni, ka ga dama ka hauka ta ni, ka ga dama da abin da ka ga dama ka ni. To wannan mummunan tunani ne. Kamar yadda mawaƙi yake cewa wa lam arfi min qulubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamani. A cikin duka aibobin mutane ban ga aibin da ya kai mutum ya zama wato ya anshi cewa shi ba zai iya ba, ya haƙura da komai ya ce ba zai iya ba. Ko musamman jama'a a wannan zamanin da al'amarin karatun Al-Qur'ani Allah ya sauƙaƙa mana shi, da can kamar ni ma da nake ba wani tsoho ba, muna yara, in aka ce mutum yana da Qur'ani sai a ce sai ya je gabas, sai ya je Borno ko Yobe ko Gombe ko makamantar sai a je gabas. Ba ka wani zaka mai
wani ma aka nace aka ce a'a
aka har ku
aka nace zan da ke aka ce a'a ba
sai da an rama ma shi mata cewa yi ta gun gabas aka ce a'a. Allah ya kaddar ki ba akwai shi ya kaddar ki ba akwai shi manyan masana Qur'ani, amma da sai an je can ake hada kuma wani zai je zai shekara 7 8 9 10 wani har ya dar 10 zai ci gajala, zai yi fitsari a kwance, zai yi zazzaɓi har ya warke ba magani, zaɓin ya kura kyale shi. Malaria za ta kama ka kai amai kai gudawa ita da kanta malaria ta ga cewa ne nan ba wata zama mai kwata kyale. Dan kwana da yunwa ko na an saba. In ba kai sa'a bai zama malamin wani azzalimi ne mai duka ko a kuma su manyan garada ake ce musu ko masu kwata abinci. Duk an sha wannan wahalar dan kwarkwata kuwa da kanzuwa wannan ai normal ne a gwal baje har gani yake ma ba wanda ya samu alqur'ani sai ya sha wannan wahala ko haka yake gani. Amma yanzu Allah ya kawo abu da sauki, ka kwana a gidanku, ka fita ka je makaranta, ka zauna a aji akan benci, malami fes kai ma fes kowa da gishi da karin guga da fanka har a ko da abinci a cikin kula
kwarai ruwa
a wurin ana karatu ana nishaɗi. Ai kaga wannan ba karamin alkhairi ne, har Qur'ani yayi sauki. Sai kuma ka cikin shekara biyu kuma an haɗa shi
wallahi
shekara biyu shekara biyu da rabi sai ka yaro kankani wanda ne ma gama sanin da mashi ruwa mashi kuma ya haɗa shi. Kaga wannan ba karamin sauki bane, Allah ya kawo saukin al'amari. Da mamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kusa da ƙarshen duniya Allah zai sauƙaƙa hadda Al-Qur'ani. Haka manzo Allah yake hatta yaqra'ahu sabiyyu wal mar'atu al-ajuz. Haka Annabi yake har yaro ƙarami ya iya, har ka ga tsohuwa ma ta iya. To da cikin da abin ya zo da sauki ga ba a tashi a ci sauki. Akwai wani malamin mu mutum kasar Saudi Arabia wani professor ne a Jami'ar Ummul Qura ya taɓa zuwa Najeriya suna yawon da'awa sai aka kai su barna ɗin nan da muke magana ko dai sunanta rakumullahi a yoni na jin guru in ba na mace ba eh je a kai shi irin waɗannan wannan wato tsangar eh je ya ga mahaddata makaranta Al-Qur'ani ana satu ya zauna ya kalla yayi mamakin duniyar nan yace ya aka suka iya wannan abu gashi ko larabci ba sa ji sai an mishi tafinta akan nan Qur'an da suka rubuta yace ina suke kwana a kai shi hostel din suna cin gaba ko ne ga ta kan malaka ko sai ba shi kuka ya ta kuka ana ta bashi hakuri yace
ya zali da Allah in ya tambaye mu cewa mu laka da wannan bukata ne shi ba daga san maka bai amma yana ganin sa da haƙi a kan shi ya bude da kashi ya ciwo dala kawai din garba musu dala ba su taba ganin dala ba sai shi waɗannan sun sai alqur'ani haka amma suna kwana a wurin da mai datti ba ko wando kasa ce a garba ba tayar babu tare da yan gayu ba ku ne da haka ke kasar alqur'ani da wannan gaba ko daga nan sai ya zama in da ya koma Madina ya koma Makka yana da makara'a wato wurin da ake zuwa ana karatun alqur'ani yana bada ijaza kana zuwa da ya ce maka daga ina kake kana cewa daga Najeriya kake shi kenan kawai sai ce to a rubuta maka kawai ka iya amma sai ya tambaya yace na je na gaggaro su suna da kulawa da alqur'ani shi ya dauka duka Najeriya ko ma kai da ya daga annan jira ko yace hada baladuhu ya samuna bil qur'an wadannan garo su suna da kulawa da alqur'ani kuma da gaske ne Allah ya ba mu wannan baiwa kasashe da dama na Larabawa wannan suna mamakin irin baiwar da muke ciki wannan fa da bezigiba da wahalhalu da ake ciki na Najeriya sadaka dan uwa masa albarka abin da nake cewa da shi lokaci bin kure wa kowa a cikin mu da yake so ya hada alqur'ani yake son kure ilimin addinin musulunci lokaci bin kure wa sa a tashi a koya za a iya Allah ya kuwa ce mana malamai ga sunan aiki da suke ke in ta musu adda Allah ya saka musu da alkhairi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mafiya alkhairi a cikin mutane babu wani aikin alkhairin da zaka yi a cikin mutane wanda ya kai a ce ka wayi gari ka zama malami mai karanta da alqur'ani kuma kana yi don Allah akwai wani malami a tarihi Abu Abdurrahman As-Sulami wanda shi roto wannan hadisi mutumin kasar Kufa ne shekararsa 40 yana zaune a masallacin Kufa bai da aiki sai banda hadasa da rubuta alqur'ani shi yake roto wannan hadisi daga malamin sa Abdullahi dan Mas'ud in ya roto hadisin sai ya ce wannan hadisin shi ya zama da ni a nan wato tun da ya san hadisin sai da annabi ya ce mafi alkhairu ku wanda ya karanta alqur'ani ku ne ke karanta da shi shi ya samu aiki ya samu aiki sai da shekara 40 a masallacin aiki shi kenan ba dare ba rana ba damuna ba rani ba yi da aiki in banda waɗannan su su karanta su hadisi su tafi wasu su su karanta su hadisi su tafi a shi ba san iya adadin mutane da adadin su ba ne abin da yake nake tuna mana wannan magana shi ne ba saboda na kani da Allah duk da waɗannan falalolin da muke faɗa zaka samu cewa mutane sun dauki alqur'ani yanzu a matsayin wasila ne ba gaya ba wato suna ganin shi qur'anin ba dan shi kansa ake haddace shi dan ya isa wa a wai saboda sa su su yi kaji inda fiye da yadda yau mutane wai bara a ware shekara ɗaya ko biyu a karanta alqur'ani a iya sai a aje shi gefe sai a tafi boko wai saboda idan an karanta qur'ani kwakwalwa tana budewa to yanzu boko ake wa gata kenan ba qur'ani saboda ka wannan makarancin shi baya karantawa da dukkan ya gaji malam sai shi a kawai da nufin in ya je karatun medicine to yi kawai ya ji shi ruwa wallahi wannan kufar shedanci kuma shedan ce ba alkhairi ba mutum ya karanta alqur'ani kawai don wani abun duniya abun duniya ma irin boko wanda arna ma suna yi kuma ni ban san inda aka samu wannan ka'idar cewa wai duk wanda ya alqur'ani wai boko yana da sauki ba wata kila sai dai saboda in dai har ya saba da gwagwarmaya karatun alqur'ani har ya iya to ya saba da gwagwarmaya amma ba wai mujarradin qur'ani ne kawai zai sa ka iya boko ba domin ni na san ma da alqur'ani waɗanda suka je boko ba su iya ba na san su ni malam makarantar boko ne to shi ka hanyar na kasa gane wannan shi akwai wani scientific baki ne tabbas wanda ya yi alqur'ani duk abin da yake so zai iya amma fa ba wai qur'anin ne yake sa ya iya ba yanzu yana da himma shi sa iya alqur'ani dan ya dauki wannan himma ya saka a can zai iya to dan menene zamu bari alqur'ani ya zama a wurin mu bai da daraja sai dai saboda darajar boko wato kamar yadda muke zuwa bai fafutuka mucin English da math da physics da chemistry da biology da watice da watice dan mu je jami'a amfanin su kenan kawai ko shi ma Qur'ani yanda kawai dan a je jami'a yake shi to wannan kofar shedan ci gaba ni a fahimta ta Qur'ani darajar shi ya fi karfin haka shi ana haddace shi ne dan shi kansa dan shi kansa domin wanda Allah ya bashi alqur'ani yana cikin fa ma atani Allahu khairun mimma atakum wanda Allah ya bashi alqur'ani ni aure na ya fi likita daraja ya fi injiniya ya fi kowar dan boko yana kasa da wanda Allah ya bashi alqur'ani domin shi yanzu wannan Allah ya zabi zancen Allah ya bashi shi kuma wacce Allah ya bashi da zancen mutane ya goshi to da haka jama'a ba dawo daga wannan tunanin ba wai na ce kada ya musu muku ba kuma wai kar su yi hadda sannan su fa kada muku ba amma kai ya zama manufar mu shine kawai dan in sun iya Qur'ani ana boko ya sauki wato wannan shine abinda muka sa mu sakon wasu shi sa abinda zai biyo bayan shine malami ya zauna ya hadda da yara Qur'ani sun gama haddar sun waƙe sun tafi su wani ya tafi boko wani ya tafi kasuwa wani ma ya zama dan yahu bayan shekaru wannan malamin yana da bukatar magada da za su ci da wata duka alqur'ani a bayansa ko a lokacin tsufarsa ko su taya shi idan dalibai sun masa yawa sai ya ga sai gaba kowa kina almajiransa duk sun bi duniya ga wannan asara ce ma'ana lokacin da ya bata wajen karantar da su yayi asara lokacin shi da ta iyaye masu kawo yayin su wajen hada alqur'ani ku gyara tunanin idan ka bada danka hada alqur'ani ka dauka ka bada shi a abu mafi alkhairi kuma iya karai wasu abin da zai kira a abada ba wai kawai hada ta alqur'ani daga nan ya gama babu ruwan shi alqur'ani kuma wata sabga kuma yake hada alqur'ani shi kuncin ta duk wanda yace wai bari ya hada ce ya batta aramari ba mu labari kwanan ba da mutara sa arama
ko ina ba zuwa
ko ina ba zuwa kamar da nabi ce din nan tafi raƙumi mai akala saurin warwarewa daga akalarsa in dai ba a karantawa ba a kaiwa a kawo a kansa wata rana wanda zai sabo hadda ba sai fika ta sani
correct
a kan ko da kai yara hadda da ta zama masu sauraron mu a yi kokari mu gyara wannan tunanin ta wannan fuska sannan fuska ta biyu shi ne wato masu koyon karatu a makarantun alqur'ani mu zama masu ladabi masu kula da tarbiyya alqur'ani wannan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da alqur'ani Aisha take cewa babu wata aya da aka saukar masa sai da aiki ne ce ko mun nan shi za aka tambaye ta menene halayyar sa tace halayyar sa alqur'ani to yaya za a yi kai kana makarantar alqur'ani amma kuma tabi'ar ka da halayyar ka yayi hannun riga da alqur'ani din da alqur'ani yace ayi gabas kai sai kai yau inda yace ayi gaskiya kai kayi ƙarya inda yace rike amana kai ka ci amana inda yace rike alƙawari kai kayi ha'inci irin waɗannan ɗabi'un to za su sa ana ninka maka zunubi ne haka Allah ya bada labari game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi
ya nisa النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
Allah yana tankiya da wacce barza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ne sa annabi ya kuma can barza Allah mai ya ci min kuna bi fashatun mubayyina daga cikin ku zai ta wata alfasha bayyinanya idza aflaha al-azabu li fai za a ninka mata azaba ne ki kai saboda menene saboda tana zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ruwayin alqur'ani a cikin gidanta a cikin ɗakin ta idan Allah ya ce musu wadkurna ma yutla
wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma inna Allah kana latifan khabira.
Allah ya ce ku dinga tana abin da ake saukarwa ko ne shi a cikin takuna ku din ayatin Allah na wahayin Al-Qur'ani wa hikma da sunnar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan baka yi aiki da abin da Allah ya baka da ilimi ba, to wace irin asara ce wannan ke da kake son shiga? Za ka shiga cikin mummunar sawarwara ce. Babu mutumin da ya yi asara jama'a a duniya saboda Allah ya bashi ilimi, kuma Allah ya bai mishi taufiqin ya zama yana aiki da abin da aka bashi na ilimi ba. Ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin wani bawa cikin bayi da Allah ya halitta wanda ya samu kanshi a cikin wani mummunar jarabawa wanda yake ce mabbin abadan bakura a cikin tarihi ko da Allah yake ce wasu alayhim naba alladhi
watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
Wannan bawan Allah da aka bada labari, malaman tarihi suna cewa sunan shi Fir'aun ibn Bakura, wanda Allah ya ba shi ilimi. Watlu alayhim, Allah ya ce kalabarta musu gaba allazi atainahu ayatina, labarin wani wanda muka ba shi ayoyinmu, fansalakha minha, sai ya kwaɓe daga su, kamar yadda maciji yake kwaɓewa daga safarsa, wato ya zare jikinsa ya fita daga tafarkin masu ilimi. Allah ya ce ba a ci ba abu shekaru, shekar ma ya zama yana bushi, makana ne na gawi ya zama daga cikin halakar Allah ka tsare. Al-gawaya shi ne wato wanda yake ya halaka. Allah ya ce wa lau shi'na la rafa'nahu biha, da mun so, da Allah ya so shi da arziki, da mun ɗaukaka darajarsa da ayoyin. Shi ne asali abin da Allah yake ma masu ilimi, ɗaukaka darajarsu. Wa lau shi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard, sai ya fadi can kasa warwas wattaba'a hawa, yana bin san zuciyarsa. Fa masaluhu kamathalil kalb, Allah ya ce misalin shi kamar misalin kare, sai Allah ya kwatanta shi da ɗaya daga cikin dabba mafi kaskanci. Kare ya zama kamar kare, in tahmil alayhi yalhath, ko ka bi shi da gudu zai yi haki, au da turuku ko ka bar shi yalhath na ma dai zai haki. Allah ya ce ma kasu sun kasu, zalika mathalul qawmil ladina kadzabu bi ayatin, wannan shine misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyi bayan ba su bayan bayyana musu. Allah ya ce fa kasu sun kasu, kana barta musu wannan labari,
annahum yatafakkaru,
annahum yatafakkaru, ana fata ne su yi tunani da bara da ke ba. Wannan shine misalin mutumin da Allah ya bashi damar sanin Al-Qur'ani da karanta shi da aiki da shi, amma ya yi watsi da wannan dama. Ka ji irin kwatancen da Allah ya akai shi, cewa ya kaskanta, cewa kamar kare ne, cewa Allah ya ki ɗaukaka shi. Saboda haka kamar da mawaƙi yake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Idan kana jahili baka san abu ba, to kana cikin jarabawa. Ran da kuma ka sani, in jarabawar da nake ciki ta fi ta jahili,
saboda shi wata kila ya samu uzurin abinda malamai suke cewa al-qudr bil jahl akwai abinda in baka sani ba kana da uzuri shi kuma wanda ya sani to ba yi da wannan uzurin tunda ya riga ya sani da zaran da ya aiki da abinda ya sani ba sai ya shiga cikin sawara ɗan uwa masu albarka abinda muke faɗi a tabbaci shi lokaci yayi da dukkaninmu za mu sake wa kanmu karatun tarihi mu duba dangantakarmu da Alƙur'ani mu duba dangantakarmu da sauran ilmomin addinin musulunci sannan mu tashi tsaye wajen neman wa kanmu mafita wanda yake raye da ransa da lafiyarsa wanda ya da damar da zai canza rayuwarsa zuwa ga mafi kyau idan ada yana cikin wani kuskure ko yana cikin wani rashin faɗakuwa ko rashin sanin ciwon kansa to hayyar ya da damar da zai gyara Allah madaukakin sarki ko babu abin da yake so kamar mutane masu tuba waɗanda suke gane kurakuran su tuba su koma kan abin da ya dace na biyu kuma mun girmama malamanmu da suke karantar da mu alqur'ani waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen ganin cewa tamar rayuwar ta inganta wajen ganin cewa mun yi tarayya da su a cikin abin da suke na alkai wajibi ne mu girmama su mu mutunta su mu ta musu addu'a a kan irinsu da bayan irinsu sannan kuma mu san cewa alqur'ani darajarsa ta wuce a ce kawai ana koyon shi ne dan yayi ana koyon shi ne saboda darajarsa ta kai a koye shi wanda kuma duk Allah ya bashi alqur'ani to ya san cewa Allah madaukakin sarki ya zabe shi ne ya mishi wannan baiwa ba haka nan kawai bisudufa ba haka nan kawai ya same shi ba tare da zabi ne daga Allah ina mana kyakkyawan fata na alkhairi a kodin shi ina kuma mana addu'a Allah mai kasance ya karba mana ayyukan na alkhairi ya gabata mana zurfi wannan al'umma ta musulmi a wannan yanki namu da sauran yankunan musulmi to muna fata Allah ya sa mata albarka dukkanin musulmi da fitintunu da suke tasowa ya Allah ka kare mu ka kare ɗan musulmi ka kawo mana alkhairi
amin
muna fuskantar lokutan zaɓuɓɓuka a ƙasar nan Allah muna roƙonka don girman zatinka ya Allah dan lubufinka ya Allah dan tausayinka Allah ka tausaya mana Allah ka zaɓa mana waɗanda za su sani mana alkhairi cikin waɗannan shugabanni da masu neman da na kai ya Allah waɗanda ba za su zama alkhairi a gare mu ba Allah ka fi kowa sanin su waye su da abin da ke ɓoye a cikin zukatansu da wanda suka bayyana Allah ka mana canji mafi alkhairi ya Allah
amin
ya Allah ka mana canji mafi alkhairi
amin
ya Allah ka mana canji mafi alkhairi wanda ba tan cikin malamanmu da iyayenmu da sauran musulmi da kuma mana musu adda Allah ubangi ya gafarta musu ya musrama ya san kabar su wanda suka bude da wurare ko bambanta Allah ka mai shi su da su lafiya
amin
yadda Allah ya hada mu anan ya Allah muna roƙonka ka hada mu haka cikin taron masoyanka cikin taron waɗanda ka tsiratar da su cikin taron mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannarka ta rahama
amin
zan saurara an insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh